Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Gwamnatin jihar Kaduna ta ba da sanarwar cewa sojoji sun yi ma 'yan ta'addar rubdugu a wata tungarsu da ke ƙaramar hukumar Cukun. Kwamishinan tsaro da harakokin cikin gida na jihar ta Kaduna, Samuel Peter Aruan, shine ya wallahu wannan bayani da aka raba ga kahohin sadarwa. Muhammad Awal Suleiman ya hassara bayanin kwamishinan da Hausa kuma ya karanto kamar haka.
Dakaran Najeriya sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama a wani samaman da suka kai yankin Galabi da ke ƙaramar hukumar Cukun ta jihar Kaduna. Jami'an tsaro ne suka yi wa gwamnatin Kaduna wannan bayanin. Bayanin ya nuna cewa rundunar jami'an tsaro da aka yi wa lakabi da Operation Forest Sanity tare da haɗin gwiwar sojojin sama ne suka farwa tungar 'yan ta'addan a yankin na Galabi. A lokacin da suke dannawa cikin dajin, dakarun sun tsallake kogin Kaduna, sannan kuma suka ci karo da tirjiya mai tsanani daga 'yan ta'addar. Bayan an yi ƙazamin gumurzu da ɓarin wuta, an tabbatar da hallaka 'yan ta'adda masu ɗimbin yawa a yayin da sojoji suka yi galaba a kansu. An samu nasarar ƙwato manyan bindigogi guda biyu ƙirar GPMGS, bindigu ƙirar AK-47 guda uku, da kuma babura bakwai daga cikin gungun 'yan fashin da aka kashe. Gwamnati ta yi godiya da jinjina ga sojojin ƙasa da na sama da 'yan sanda da jami'an tattara bayanan sirri da 'yan bijilantin yankin da suka taimaka wajen samun wannan nasara. Gwamnati ta buƙaci jami'an tsaron da lallai su ƙara ƙaimi su fitattaki 'yan ta'addar har sai sun ga bayansu.
Domin mu tabbatar da wannan bayani, mun tuntuɓi wani shugaban al'umma a yankin da aka ce sojojin sun kai harin. Ya tabbatar da cewa an yi hakan, amma ya yi ƙarin haske da cewa a wani garin kan iyakar Kaduna da jihar Neja, tsautsayi ya ritsa da wasu mutane bakwai, kuma wasu gidaje bakwai sun rushe sanadiyar kuskuren sakin bam da sojoji suka yi a kansu.
Wannan magana da gaske ne, sojoji sun fitattaki 'yan fashin daji. Sojoji sun biyo ta gwagwada ne zuwa Cukun da kayan yakinsu da jiragen ruwa da nuri ta hauyakin Kaduna a haye. To ba sojoji sun haya suka samu 'yan fashin daji din suka dangi ragargazarsu. Akwai wani wuri da ake ce ma ana ce ma wurin Galabi. To Galabi din ba wani mutumin kirki, duk jama'a sun tashi a wurin, sai dai sun zallan 'yan fashin dajin. To sojojin sun kuza zuwa wurin. To sai kuma da jirgi ya taho a ko wani gari ana ce ma garin Kwato. To Kuregun akwai jama'a da yawa, to jirgi ya zo Kuregun ya tafi bam. Kuregun din ya shafi jihar Neja ne, amma yana kai ta ne da Kaduna. Ai ya kashe waɗansu mutane guda bakwai. Daga cikin wanda ya kashe guda bakwai akwai Asma'u, akwai Alhaji Ibrahim, akwai Mustapha, akwai Iliyasu, akwai Aminu, akwai Bashiru, akwai Luka. Waɗannan su ne jirgin jiha babban kusa da masallacin baya na Kuregi. Kuma jirage guda bakwai sun rushe, sai shi yakin gaba ɗaya ya farfashe. Sannan kuma sojojin akwai wani wuri nan kusa da Oduwa Kuriga, ana ce ma wurin Marini, a sabar kuma a kakashi da ɓarayin nan da gaske. Domin ɓarayin suna fitowa ne fiye da mashin 40 mashin 50 daga ƙauyukansu.
Waɗannan mutane bakwai da ka lissafa mana sunansu, su ai harin ne ya ritsa da su, su 'yan gari ne ba wai cikin 'yan fashin suke ba.
Su ba 'yan ta'adda ba ne, su mutanen gari ne, amma 'yan ta'adda suna shigowa garin ne saboda ƙauye ne cikin daji ne, amma wurin yake shararro na jihar Neja ne, iyaka da Kaduna.
Yawwa to.
Yawwa, amma Galabi kuma zalla 'yan ta'adda ne, su wannan ba sai iyaka abin da aka shi ba, amma an kashe su.
Yawwa to
kai. Da yawa kuwa ana da yakinin wannan abu.
A baya ka ce sojoji sun zo a cikin jiragen ruwa, ko kana nema ka ce jiragen sama?
Yawwa akwai sun ɗauki jiragen ruwa ne daga Kaduna suka biyo ta gwagwada. Gwagwada nan yamma da Kaduna sai suka shigo da suka shigo suka bi tsako kogin Kaduna wanda ke sai an sa jirage yake hawa inda yan fashin suke.
Yawa, to na gane sosai, na gane.
To shi ne sosai tsawar da suka gina suka samu yabashin a wurin.
Yawa.
A nan gani gidi. Yawa, sai kuma jirgin sama wanda yake shawagi, wanda yake jira ba mu a dajin duka din. To ya yana zagayen jewa yana da yadda da har ya zo wani ƙauye a ƙauyen Kurebe. Amma Kurebe jihar Niger ne, amma yana iyaka da jihar Kaduna. Tsakanin su kusa kusa ne. To ƴan ta'adda suna shigowa garin. To daga nan shi ne jiha bam a daidai yesu cikin gari. To bam din ya kashe mutane guda bakwai. Su ne na baki sunansu.
Yawa.
To ta'adda ba da wannan mutanen.
Yawa.
Mutanen gari ne.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuma ana iya jin shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo ko ta rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1.
Masu bibiyar sashen yada labaran Aminiya ta intanet, assalamu alaikum. Muna ƙara tunatar da ku dai cewa ku ci gaba da bibiyar mu da kasancewa da mu a cikin shirye-shiryen namu na podcast wato Radiant Tafi da Gidanka.
A ranakun mako mukan kawo muku shirin Najeriya a yau, shirin daga Laraba na mako-mako. Shirye-shirye ne da suka dace da zamani waɗanda kan bugi jaki su bugi taiki. Ga kuma faɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa har ma da nishaɗantarwa.
Shirye-shiryen namu kan duba muhimman batutuwa da zurfafa bincike tare da masana da masu sharhi da fashin baki da kuma masu ruwa da tsaki cikin al'amuran jama'a na yau da kullum.
Shirye-shirye ne masu taka rawar gani wajen kyautata rayuwarku kai tsaye da ƙarfafa muku gwiwar tunkarar al'amuran rayuwarku ta yau da kullum.
Za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye a duk lokacin da kuke so a sashenmu na aminiya.dailytrust.com da kuma shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust da kuma twitter.com/aminiyatrust.
Haka kuma kuna iya neman shirye-shiryen namu a Buzzsprout da Google Podcast da Apple Podcast da Spotify da kuma TuneIn Radio.
Kada ku bari a baku labari.
To ina ma'anar wannan nasara da sojojin Najeriya suka fara samu a kan ƴan ta'adda? Su kuma sauran jihohin da ke makwabtaka da jihar ta Kaduna waɗanda su ma ke fama da ta'addanci, ko me ya kamata su yi domin ganin tsaro ya kankama a yankin? Na miƙa tambayoyin nan ga masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getsu, wanda ya fara da nuna cewa akwai ƙamshin gaskiya a wannan batu na hotattakar 'yan ta'adda a Kaduna saboda yana da wata masaniya.
Wasu bayanan sirri da hukumomin tsaro na musamman suka tattara dangane da wato kai komo na wasu daga cikin su waɗannan masu aikata laifuka cikin waɗannan dazuka a ranakun Alhamis da ranakun Juma'a zuwa har ya zuwa ranar Asabar daga kimanin zuwa ƙarfe 11 na rana. Tsakanin karfe 9:11 na rana. To idan an ce an kai wannan hari akan waɗannan waɗanda aka gansu suna gilmemeniya a yankunan jihar Kaduna da kuma wato wani bangare na jihar Niger, ba zan yi mamaki ba. Saboda ai babu dadewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi umarci sojoji da su yi abin da ya kamata. To kuma waɗannan sojoji da koko jami'an tsaro dukkaninsu ai ba za su iya ba su da ƙarfin da za su iya shiga daji haka kawai da ka. Dole sai dai sun samu bayani na wato masu aikata laifuka ko masu yawo da makamai, wataƙila su iya yin amfani da dabaru na sama da na ƙasa domin afka musu. Kuma ina da masaniya kwakwara cewar akwai waɗansu daga cikin su kansu mutanen daji ɗin waɗanda ake amfani da su domin kaiwa wasu daga cikin na cikin dajin hari waɗanda suke haɗa kai da wato hukumomin gwamnati. To dan haka wannan ya faru ba zan yi mamaki ba, kuma tunda na ci shi bisa shimfidan da nayi, na ce ina da masaniyar cewar an samu bayanai na sirri wanda suka nuna wato waɗansu suna yawo da makamai a tsakanin waɗansu yankuna na jihar Kaduna waɗanda ba zan faɗi takamaiman wani guri bane saboda taimakawa su masu aikin tsaro da kuma wasu dalilai na dalilan sirri. To ko da yake sau da yawa mukan tuhumi gwamnatoci da cewar in an kai hari dole ya zama an yi ɗayan abu uku, ko dai ukun gaba ɗaya ko kuma dole ɗayan biyun ukun sai ya faru, ko guda biyu akalla. Na farko ya kamata a ga alamu na gawawwakin waɗanda aka kai wa hari. Na biyu ya kamata a ga wato a samu bayanai na yankunan da aka kai harin. Sannan kuma na uku ya kamata a ce an karɓe waɗansu makamai daga hannun waɗanda aka kai wa harin, kuma sannan an samu cafke da damƙe da kama waɗansu daga cikin wato su waɗannan masu aikata laifuka a cikin waɗannan dazuka. Musamman duba da cewar sarƙoƙin da dajin Kaduna yake da shi, wanda ya shafi iyakashi da jihar Niger da jihar Plateau, waɗansu gurare ne waɗanda suke masu bayyanannu waɗanda ba za su zama masu ɓoyayyun al'amura waɗanda ba za a iya tantancewa a gano cewar kazaɗin da ake magana ya faru ko ko ya zama shafa labarin shuni ba.
To dakta, idan da gaske ne sojoji sun samu wannan nasara da aka faɗa a wani daji na yankin Kaduna, ina ma'anar hakan ga yaƙin da ake da ta'addanci a Najeriya kuma sauran jihohin da ke fama da irin wannan matsala, me ya kamata su yi?
To ai ma'anar hakan yana ƙara nuna wato yana nuna alamun cewar al'umma ta fara farkawa, domin an fara samun sauyi kenan akan matakai da ake bi don samo bayanan sirri waɗanda da su ne za a iya amfani da su har a kai ga wato kai wa su waɗannan masu ƴan ta'adda ko ƴan fashin daji ko ma dai su wane ne harin da wato ita gwamnatin take cewa ta kai. To sauran jihohin da ke fama da wannan matsala, abinda za su mai da hankali a kai shine ya za su samu haɗin kai na jefa rarrabuwar kai da gaba a tsakanin su mazauna dajin masu aikata waɗannan laifuka. Na ɗaya kenan. Na biyu, a mai da hankali tsayin daka wajen ganin wato an yi abinda ake cewa wato kokowar yanda za a fitar da ayi daga rogo, ta hanyar tabbatar da cewar inda waɗannan mahara suke ba an jira su sai sun kai hari sun kashe mutane, sun sace mutane, sun yanka mutane, sun yi wa mata fyaɗe, sun kashe ƙananan yara da tsofaffi ba. Kamata ya yi a ce wato ana yin hoɓɓasa wanda zai ba da damar a isa inda suke. Na ji wasu bayanai daga gwamna Aminu Bello Masari inda yake maganar cewar mutane idan an zo garuruwan su rika fitowa su daina ɓoyewa a rumbu. To ya wanda bai da wukar yankan albasa ko kwara a gidan shi zai tunkari wanda yake rike da AK-47. Wannan ya zama shi wani abu kama da jiraye da ruwan wanka ko ko mu kira shi da shafa labarin shuni. Bai kamata a rika jin maganganu irin waɗannan daga gurin mutane irin su gwamna Aminu Bello Masari ba, bisa dalilan cewar duk inda masu aikata irin waɗannan laifuka suke a jihar Katsina babu wani guri ɓoyayye wanda gwamna Aminu Bello Masari da muƙarraban gwamnatin shi da kuma hukumomin tsaro da jami'an tsaron da suke wannan jiha ba su san shi ba. Hasali ma irin sababbin nau'e-nau'en har-hare da ake kaiwa a jihar Sokoto da jihar Zamfara da jihar Katsina yanzu sun koma garuruwan ma da ake da tabbacin cewa akwai jami'an tsaro zaune can ma aka fi mai da hankali da kai har-hare, wanda wannan wani abin kunya ne kuma abin takaici abin Allah wadai, wanda ya kamata gwamna Aminu Bello Masari da gwamnan jihar Sokoto da gwamnan jihar Zamfara da kuma wato gwamnan jihar Kaduna ya kamata su tashi tsaye wajen yakar waɗannan abubuwan saboda haɗarin da illar da suke da shi ga makomar har-hannun da ake kaiwa.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan. Na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed, da wakilinmu a Kaduna Muhammad Ibrahim Yaba, da kuma duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri, ni Halima Jimarau ke sallama da ku huta lahiya.